نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما في إخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرتاك سادواء وأن مسلا شي متر البركة مسلا شي مغلقة لكي نشكين قرن بوشي أجار بوشي وأن يمشي نلي تنم يومنا قوم قوات رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبودا لأريفوه لأربعين أكو كما شيء ديلي شاتيا قوات هدو ميلانية تدبو بيرا شرن نبيو وأن مجلسي دمك تفسير القرآن من جرما وما منا تشكين تفسير سورة الحج إن دمك كان آية
قومة
آية قومة دبعنا مشكاة كبرنا مكتابة وكان أنسى وصولة تشكين تبيوي إلا سورة تنجيز أوكا تشي كبرنا ما سنبوتو تبيوي كبرنا كوي شبكي فدا كتاشي ربو تتبيع نفر كوكا ربو تتبيع بمعنى wanda za ta amfani masu sauraro kada ka rubuta tambayar da take da kama da kacici kacici wanda da kaga tambayar sa ka san kacici kacici ne ba tambaya ba ce wanda kuma tambayar tashi zolaya ce saboda ka irin wannan tambayoyi ba su da amfanin tsayawa ana ɓata lokaci a kansu ka rubuta tambaya mai ma'ana sannan ka rubuta tambayar da ya zanto ana buƙatar a san hukunci a kanta ba tambayar da babu wani aiki a kanta ba ko tambayar da ko an sa maka ita ba ta da wani amfani da zai biyo baya dangane da aikin da ko aƙidarka irin wannan ba da amfani rubutu ta sannan kuma ka yi rubutu wanda zai karantu ka yi rubutu wanda ba zai iya karanta shi ba sannan na hudu ka yi tambayar ka a cikin takaitaccen zance kada ka tsawaita rubutu ka yi fulska ko ka yi fulska da rabi cika takarda shi ake da wani lokaci da za a karanta wannan takardar saboda ka ina ga irin wannan takardar ba yadda ita nake ba na bi ta kanta duk wani labari ka janye shi kawai ka rubuta tambayar ka kai tsaye mene ne hukuncin kaza mene ne kaza mene kaza ka ɗara biyu uku huɗu biyar sannan abu na biyar shi ne a sani cewa filin tafsiri ne ba na ansa tambayoyi ba da haka muna dai shigar da tambayoyi ne saboda buƙatar masu sauraro da haka kada ka je ka rubuta tambayoyi biyar shi da bakwai kai kadai kamar kana so ka ce a yi kwana biyu uku ana baka ansa sauran mutane kuma ga tambayoyinsu nan suna jira saboda haka ka rubuta tambaya ɗaya biyu uku huɗu to ɗaya biyu in na'i ba da yawa ce a ɗaya biyu zan ɗauka sauran duk zan ba ma kayanka saboda haka a daidai rubuto mutum ɗaya rubuto tambayoyi a kowanne suke yin dabara sai ya raba takardun sai ya rubuta tambaya a ɗaya biyu a nan sai sake gyagar wata takarda tunda ba suna ake sawa ba to shi ma sai zan gane yayin da ka so koyewa ina da yadda zai gano ka saboda ka da Allah a takaita tambaya a yi ɗaya biyu saboda sauran mutane ma su samu a ansa tambayoyinsu wannan yana tambaya ne game da aikin mace wato aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani yana so ya san hukuncin Allah game da wannan to asali Ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba wa mace ta zama abar karramawa abar girmamawa abar hidimtawa a karrama ta a ainihin hidimta mata saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara dokokinsa yadda za su ba wa mace kariya su kuma ba wa mace nutsuwa domin yin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta saboda shi bayan bautar Allah. Shi yasa idan to al-aslu asali ga mace shine ta zauna a inda take, ta zauna a gidanta, gidan mahaifinta ko gidan mijinta ko gidan wanda yake kula da sha'aninta. Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Ku zauna a gidan dajinku. Saboda haka al-aslu dangane da mace al-qarar shine ta zauna wuri guda, kar ta zanto mai yawace yawace. Saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora mata nauyin kula da abin da za ta haifa, tun daga ɗaukar cikinsa har zuwa haihuwarsa har zuwa shayar da shi. To har ya yi wayo, kulawar da uwa take ba wa ɗanta ya fi yawa fiye da wanda uba zai bayar, wanda kuma haka ba zai yi ba idan ya zanto mai yawace yawace ce. Ba za ta iya samun wannan damar ta ba wa ɗanta wannan kulawar ba. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora wa ɗa namiji kula da mace, tawa'un mahaifiyarsa ce, ƙanwarsa ce, matarsa ce, ƴar uwarsa ce, cewa shi ne ke da nauyin alhakin kula da ita. Idan uba ne ya kula da ƴarsa mace, da cinta da shanta da sutararta da komai da rayuwarta suke bukata, aka dora masa yin alhakin wannan. Haka nan idan ba ta da uba wanta namiji ko ɗan uwan mahaifinta wanda zai rike da ita, shi zai kula da ita, shi zai biya mata dukkan bukatunta. Idan ta yi aure kuma mijinta, Allah ya dora masa alhakin ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya saban mata kyakkyawan matsuguni da za ta zauna ciki. Wannan nauyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dora wa mazaje akan matansu. Saboda haka haƙƙin ta ne, ba alfarma ba ce yake mata. Yayin da miji ya ciyar da matarsa, ya tufatar da ita, ya sutartar da ita, ya biya mata kuɗin asibiti da dukkan wata buƙatar ta larura da za ta taso ya yi mata, to ba alfarma ba ce haƙƙin ta ne. Allah ne ya ce ya mata, rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ce linfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ce mai wadata ya ciyar da iyalansa, gwargwadon wadatarsa, wato ya yalwata musu kamar yadda Allah ya yalwata masa. Kada ya musu ruwa, kada ya musu mako. Haka nan wanda aka kuntata masa ma Allah ya ce ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya bashi, ba a ɗauki masa nauyin ciyarwa ba dan yana cikin talauci. Allah ce gwargwadon ƙarfin da yake da shi, shi ma tilatila sai siyar. Don haka masu yiwa mata huɗu ba ta shiɗan domin su raba su da wannan matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya musu, su nuna musu cewa ke ma ki fito ki gogayya da ɗa namiji, ku yi kafaɗa da kafaɗa, ki zama kallabi tsakanin rauna. Wannan duk huɗu ba shiɗan ce, har ma su riƙa gaya mata ke ki zauna kullum sai an baki. To ba Allah ne ce ka ba ta ba? Sai Allah ne ce a bani. Ba alfarma ba ce aka yi mu, haƙƙina ne nake karɓa. Ko kuma Allah laifi ya yi da ya ce ta zauna a mata, wanda za ki gaya mata cewa ke ki zauna kullum sai an baki. To ba Allah ne ce ta zauna ɗin ba a mata? Ya ce wa qarna fi buyutikunna, ya ce da yawan fi zo sa'atin misali. Mun zo wani zamani da ake yi wa mata huɗu ba, ba don komai ba sai dai a fito da su daga gidan dajin su ƙarfi da yaji ta kowane hali. Mace tana zaune a gidanta, mijinta mai hali yana taimaka ma wasu ma ba ita ba, amma sai ka ji tana ta rigima da shi sai ya bata ta tafi aiki. Saboda haka ta watsar masa da ‘ya’ya a bar su a hannun nani, ko ta riƙa kai su maƙota, ko ta kai wa iyayenta ko iyayenta, ita kuma ta tafi aiki. Ba a ce aiki mace ta yi aiki haramun ba ne, amma dole ne in ya zama akwai larurar da za ta sa ta yi aiki, ta sani cewa akwai sharuɗa. sharadin farko shine abinda Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatul ula, kada ki fita cikin wata shkama irin ta jahiliya, ki caba ado ki kwalliya ki sa wata sutura da ba za ta sirce miki jikinki ba, ki yafa gyale ko ki sa wasu matsattsun kaya. In kin yi haka kin shiga irin ta jahiliya da Allah ya ce kada ki kuskura ki idan har fita ta kama ki. Shiga cikin hijabi wanda zai sirce mata al'auratta, zai rufe mata jikinta, ba zai bayyana wata sura ta jikinta ko wata gaba ba, ba zai jawo hankalin masu kallonta ba su yi sha'awarta. Wannan shine sharadin farko. Sharadi na biyu ya zanto inda za ta je ba za ta yi cakuɗeɗe ne da maza ba. Allah ya haramta mace ta yi cakuɗeɗe ne da maza. Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace sainihin kadaita da namiji, ya zama da inda za ta yi aiki, aiki ne da ba zai sa ta sai ta yi cakuɗeɗe ne ga kwankwasan ta da namiji ba, sai da za su rika sakin jiki suna hira kamar yadda miji da mata suke hira. Idan ta yi haka haramun take yi, domin babu babban abinda mace take ado da shi irin kunya da kame kai. Wannan shine mafi kyau kyan abu, kyan sutura a jikin mace, kunya. Macen da ta saba gogayya da maza ta shiga cikinsu a yi hira a ƙyalƙyale da dariya, takan rasa kunyarta ne gaba ɗaya. Saboda haka in har larura za su sa ta fita, saboda babu mai kula da ita, ko wanda yake kula da ita ɗin ya shiga wani yanayin da ba zai iya riƙe ta ba, ko rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan, ya zama da dole sai ta fita ita ta nemo wa 'ya'yansu. To ta sani cewa fitarta ɗin nan dole ta kiyaye dokokin musulunci da ya shimfiɗa wa mace. Kada ta fita irin ta jahiliya, kada ta shiga inda aka hana ta shiga cikin maza. Ka duba kissar annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya zo ma umadiyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan, qala ma khatbukuma, qalata la nusqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Lokacin da yazo ruwan Madiyana, gurin da ake kawo dabbobi su sha ruwa a ruwan sha, sai ya samu mazaje a gurin sun yi dafifi suna shayar da dabbobinsu, suna cika ababinan, suna cika tulunansu. A gefe kuma sai ya ga wasu mata guda biyu sun koma gefe suna kada dabbobinsu, wato sun ki shiga cikin mazan, domin haramun ne mace ta shiga cikin maza. Wannan ba a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba, har a shari'ar Nabi Musa, har da shari'ar annabawa da suka gabace shi. Saboda haka sai ya samu wasu mata guda biyu suna gefe suna kada dabbobinsu. Qala ma khatbukum, yace ku ko menene labarinku? Suka ce ai haka, ba ma yadda mu shiga cikin waɗannan mazan har sai sun gama shayar da dabbobinsu sun bar mu, sannan mu muje mu shayar da namu. Wannan ita ce ɗabi'ar mace kamanniya. Don haka ya je ya shayar musu da dabbobinsu. To ka duba lokacin da ɗaya daga cikinsu take gaya wa mahaifinta a cikin wannan aya, sai suke ce masa wa abuna shaykhun kabir, babanmu dattijo ne mai shekaru. Tun kafin ma ya tambaye ta ku kuwa ina mazanku suke, ki kuke fitowa da kanku, sai suka yi sauri suka ba shi uzurinsu. Wato kamata ya ce namiji ne ya zo ya yi wannan aikin, ba ku ba mata. To kafin ma ya tambaye su, sai suka yi sauri suka gabatar da uzurinsu, suka ce wa abuna shaykhun kabir, babanmu ya tsufata ko ba zai iya zuwa ba, mu kuma ne 'ya'yansa mata ne, ba wanda kuma zai taya mu. Amma kuma fitar da ta zama ta kama su, sai suka zama masu kame kansu. Allah ce wa ja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya, sai ga ɗaya daga cikinsu ta dawo bayan sun ba wa mahaifinsu shawara cewa ya kamata ya ɗauke shi aiki, saboda sun ga amana ta sun ga karfin sa to sai ai ko ɗaya ta kirawo shi Allah ce sai ta zo tamshi ala istihya tana tafiya cike da kunya kaga Allah bai faɗi komai za ta ba sai kunya saboda ita ce matar da Allah zai zaba wa annabi don haka mafi tsadar abinda mace za ta kiyaye wato za ta kiyaye a tare da shi ne kunya duk matar da ta saba wato shiga cikin maza ta yi hira da su kyakkyala dariya da su wasu ma idan zakewa ta yi zakewa hatta fa wasu to wannan da wahala ka ga cewa ta ci gaba da zama mai kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mace da za ta keɓanta da namiji face shaidan ne na ukunsu face na ukunsu ya zamo shaidan saboda haka in har ya kama za ta fita dole sai ta nemi wani abu saboda rayuwarta ba za ta tafi sai da wannan to ta sani cewa dokar Allah tana nan a kanta kuma ubangiji subhanahu wata'ala da mala'ikun suna nan ana rubuta abin da take yi kar ta zaci cewa fitar ta da gidan mijinta shikenan tana da dama ta yi komai ba ta da wannan sharuddan da aka gindaya mata na ya mace yana nan a kanta saboda haka ba haramun bane mace ta yi aiki idan akwai larura amma al'aslu shine mace ta zauna ta kula da gida ta kula da mijinta ta kula da ƴaƴanta wannan shine karamarta shine darajarta zamani ya zo da ake zuga su cewa su fito saboda haka za ta fito ta bar ƴaƴanta ta bar mijinta da yawa za ka samu gidajen da ake yawan rikici tsakanin miji da mata za ka samu akwai wannan dalili miji bai gaza wa matarsa da komai ba duk bukatunta na yau da gobe yadda tana samu har ma da wani canji da take sa a jiki amma kuma ta hura masa wuta sai ta ce ta yi aiki saboda tana da certificate to da zarar ya batta to kuma daga lokacin sun fara takun saka da shi kenan domin zai yi ta ganin abubuwan da ba zai ji daɗin su ba to shi kenan daga lokacin sai ka ga gida yana rawa in ba a yi sa'a ba lokacin ne za ka ga cewa gida ya rushe saboda haka garin neman gira an zo an rasa ido wasu za ka samu iyayen ne don masifa da bala'i za a zo neman ƙaurin ƴansu sai su ce sai ta ambata ta yi aiki da wannan sharaɗin za a ɗaura musu aure ke za a baka ita amma da sharaɗin za ta yi aiki wani ma ya riga ya sharɗanta wa ƴar abinda duk take samu na albashi yana da nasa kasan a ciki saboda ya zai ce mata ai ya kashe kuɗi akan karatunta saboda haka za a rama wa kura aliyarta a wasu ƙasashe na larabawa mun sani akwai kes kasa-kasai na iyaye da suka hana ƴaƴansu mata aure saboda suna aiki saboda in suka yi aure watakila abinda suke ba su bayan sun ɗau albashi zai tsaya ko zai rabu wallahi akwai wanda Allah ya ba shi ƴaƴa sun kai tara duk ƴan mata amma ya hana su aure saboda sun zama masa jari hujja duk ya samu musu aiki yana kwance a gida sun ɗauko albashi su juya gabansa ya hana su aure akwai mazajen da suke cewa suna neman matar aure amma da sharaɗi ta zama mai aiki kai da kaji wanda ka san manufar ina son a samu min matar aure zan ƙara da ban irin wannan kai ji ƙarawa ne ba ta farko zai samu cikakkiyar matar aure amma waccan ƙari ne saboda haka yana buƙatar wani ƙari ne akan ƙari zai ce yana son da ya aiki wannan har a ƙasashen Laraba mun ga wannan za a ga mutane har buga suke a jarida zai ƙara aure amma wacce take aiki zai ce yana son mu'allima mai koyarwa saboda in ta ɗau albashi to za su yi raba daidai zai yanka mata shi ma wani albashin cikin albashinka ce za ki ɗau nauyin kaza za ki riƙa biyan kaza za ki ɗauki kaza za ki ɗauke min kaza saboda haka wannan duk fita ne daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya yi ya mata wanda anan ne gatan su yake su je su ga inda mata suke shan wahala su ga kuma irin gatan da ya musu shi yasa a wani lokaci da Abu Zahra ya zo yana ba da labarin irin haƙoƙin mata a musulunci lacca yake a Amerika Abu Zahra kamar da aka sade daga cikin manyan malamai ne na Azhar ya zo yana faɗa wata shi take cewa in dai haka mata aka tsara musu rayuwarsu ita ko daidai da rana ɗaya tana son ta samu irin wannan rayuwar ta daidai da rana ɗaya ta ganta a zaune a samu a kawo a ba ta ci ta sha ba tare da ta ji nema ba rayuwar waɗancan da suke ƙoƙarin su farlanta mana ita ka koma ka ga irin rayuwar da suke yi da mata uba da zarar ƴarsa ta kai shekara 17 18 17 ya watsar da ita kenan ita ma ta watsar da shi ita za ta kula da kanta ita za ta ci da kanta ta sha da kanta samo wa kanta abin da za ta yi kwalliya ba ruwan shi da ita saboda haka ita wanda kuma zai biya makale mata namijin da zai makale mata a matsayin boyfriend to sai in ya ga tana da wani abu tana aiki sai yadda ba zai makale ba wanda za ta zama mata liability ba za ka to da tana so ba ta so su je ita ne ba aiki don ta samu boyfriend in alaƙar ta yi tsawo a ce to za a yi aure to wannan auren kuma kamar yadda suke cewa partnership ne saboda haka tuɗanni in cuɗe ka zami za ka komai za a raba kuɗin haya kuɗin wuta idan da yara kuɗin makarantarsu kuɗin abinci komai za a sa a fridge to kowa sai ya ba da contribution to haka aka ɗauki rayuwar mace ta gaya min yadda za ta yi ta zauna ba ta nemi aiki ba dole ne babu yadda za a yi ta zauna ba ta nemi aiki ba saboda haka su rayuwarsu mace ba ta da irin zatin da musulunci ya ce a mace abin da ya kamata a yi shine a tashi tsaye wajen karantar da mutane su fahimci haƙoƙin mata a kansu su ma matan a karantar da su haƙoƙin maza a kansu wannan shine gyaran da za a yi ba gyaran da zan abzinawa ba amma irin yadda ake fito da wasu mata waɗanda kadansu dai kadansu ana nuna su a talabijin suna wai su za su gaya muku yadda za su rayuwar iyali za su kasance kullum kuma abin da suke ƙoƙarin dasawa shi ne suna so su nuna cewa zaman mace da namiji zaman doya da manja ne kake yarda da shi ba abin yarda ba ne ki tsaya ki kaza kun ga mazan nan kun ga kullum maganar kenan ba a nuna cewa akwai wata kyakkyawar alaƙa da Ubangiji subhanahu wataala ya so haɗawa tsakanin namiji da mace sai dai a nuna cewa kai mace ki tashi ki wayo kake yarda da danne kake yarda mijin ke kaza kai kullum kokarin su kenan abin da suke nuna kenan ba sa kokarin hura wutar su abin nan wutar soyayya a cikin gidaje sai wutar kiyayya saboda haka abin da ya dace shine mu tashi mu karantar da mutane mu gaya musu yadda musulunci ya tsara rayuwar aure mu gaya musu haƙoƙin maza akan mata da haƙoƙin mata akan maza a fahimci wannan barin wannan shine zai sa wani ya zalunci wani ko shi ya zalunce ta ko ita ta zalunce shi amma tsarin da Allah ya musu shi shine tsarin da zai samu musu zaman lafiya amma in suka watsar da tsarin Allah to babu wani tsarin da za su ɗauka kuma su zauna lafiya ba zai yiwu ba saboda haka ba a ce haramu bane mace ta fita aiki amma ta sani cewa aikin ta larura ne sannan kuma in za ta fita din ta san cewa akwai sharuɗan fitar mace zuwa aiki kamar yadda ta fita ko ina za ta kiyaye wannan sharuɗan wannan babu komai babu laifi akwai ƴan uwanmu da suke buƙatar addu'ar mu mutanen Kanamma cikin jihar Plateau san tun jiya irin wannan lokaci wasu ƴan bindiga daɗi suka auka cikin ƙauyen da kisa sun kashe mutane masu ɗimbin yawa a jiya sun ƙona garin saboda haka mutane suna cikin wani hali duk da cewa gwamnati ta tura jami'an tsaro to amma dai har yanzu akwai buƙatar addu'ar da su da 'yan uwanmu da suke hannun 'yan garkuwa da waɗanda suke cikin ƙauyukan da ba su samu zaman lafiya. Wannan wata ne mai alfarma da za mu daga hannaye mu roƙa musu Allah, Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu zaman lafiya. Ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa su da ƴan uwansu cikin aminci. Allah subhanahu wata'ala ya fitar da su daga cikin ƙungangin da suke ciki. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Duk sanda muka yi sallah kada mu manta da su. Kada mu manta da ƙasarmu wajen addu'a. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya.
Amin.
Abinda muka kasa Ubangiji ya iya mana. Allah ya yi mana ba dan halinmu ba. Allah ya yi mana ba dan halinmu ba. Ci gaba da addu'a. Ubangiji subhanahu wata'ala mai sauraron addu'ar bayinsa ne. Ba san kuma addu'ar wace ce za ta zama abarkar kuwa gurin Allah ba. Saboda mu ci gaba da addu'a su kuma waɗannan bayin Allah da suka rasu. Ta wannan hanya Allah subhanahu wata'ala ya jikansu da gafara. Allah ya kai musu Allah ta sun huta. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bi musu kayadin zalincin da aka yi musu. Yan uwan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya a duk inda suke. Masu rauni Allah ya ba su lafiya. Masu rauni Allah ya ba su lafiya. Allah mai da waɗanda suka bar gidajensu koma gidajensu lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu.
Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
الله سبحانه وتعالى يا غير من سوى لك سكين متاني أقوى وانديك جايية سكين لبر من الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير ما تعالى إلي بيكو شريع قوة لدتا في مهد كاوابا الله يفعل سفر وانا متم جايية لبدا الله yace saniya ifihi yana juyar da kansa wato domin girman kai bi zilla an sabilillah ba dan komai ba dan ya batar da mutane daga kan hanyar Allah. Allah ce lahu fi dunya khizyun yana da wulakanci a nan rayuwar duniya wa rufiqu yawmal qiyamati azabul hariq ranar gobe kiyama kuma za mu dandana masa azabar wuta mai tsananin kuna. Allah ya faɗi dalilin da ya sa zai yi mata wannan hukunci a duniya na wulaƙanci kuma a lahira ya yi mata hukunci da azaba mai kuna. Ya ce zalika bima qaddamat yadaka wannan zai faru da kai ne saboda abin da hannayenka suka aikata wato saboda abin da ka jawo wa kanka na miyagun ayyuka. Wa anna allaha laysa bizallamin lil'abid kuma saboda Allah ba mai zaluntar bayinsa ba ne. A jiya mun tsaya a nan da muka ce za mu yi ta'aliki a kan wannan gaba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfani da sigar mubalaga. Ubangiji ya ce laysa bi zallamin. Zallamin ita za ka masa fassarar kalma da kalma za ka ce mai yawan zalunci. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya zalunci ko mun kankanta sa. Baya zalunci kankani balle ya yi mai yawa. Kore mai yawan zalunci ba zai tabbatar da kore zalunci gaba ɗaya ba. Allah kuwa ya haramta wa kansa zalunci ni haramtu zulma ala nafsi na haramta wa kaina zalunci. To anan wasu malami suka ce amfani da sigar mubalaga da Ubangiji yayi anan aka ce laysa bizallamin wa ma rabbuka bizallamin lil abid Ubangijin ka ba mai yawan zalunta bane shi saboda zalunci da yana da alaka da bayinsa bayin din nasa kuma suna da yawa kowace aka zalunta ko mun kankanta zalunci ta sunan shi zalunci. To aka zalunci wannan aka zalunci wannan suka yi yawa waɗanda aka zalunta sai ya zama an yi zalunci da yawa. To Ubangiji baya zaluntar bayansa ballantana baya yi zalunci da yawa. Saboda haka sai aka kore yawa aka ce bizan zalim duba da yawan bayin nasa. Bayin nasa yana da yawa to kowace ko zalunci da aka yi masa ko kusantarsa in aka haɗa su to za su yi yawa. To Ubangiji ya kore yawan zalunci yana da baya zalintar kowa daga cikin bayansa ballan da har zalintar sai ya yi wannan shine asalin kawo kalmar zallabi duba da yawan wadanda za a zalinta din saboda zalincin zai yawa sannan kuma wasu dalilai daban daga cikin alqur'ani sun nuna cewa ubangiji baya zalunci sam baya zalunci kwata-kwata wanda waɗannan sun isa su nuna cewa ubangiji laysa bizallamin ala nafsin laysa bizulmin ba ba abincin zalunci ba ne Allah yana cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti bil ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci gurgudan zarra gurgudan kwayar zarra ubangiji baya zalunci sai ma dai ya zuwa ya ruban yawo mai kyakkyawan aiki aikin sa wai ta ku hasanata ni ba'ifa idan mutum yayi kyakkyawan aiki wannan ubangiji zai ninninka shi kuma ya ba shi lada mai girma a wani gurin Allah yana cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun Allah baya zalunta mutane komai ba wani irin zalunci da ubangiji yake wa bayansa wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa lace wa naza'u al-mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ألا شيء ونضع الموازين القسط لا مسيما أولينا أعلمش ليوم القيامة أرانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا باب أبل ذا أذى من توتري وإن يكن مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل قودا وقتا وشنقا يزراني kwayar komayya ne mutum yayi na kwarai ko kuma ba na kwarai ba wato kyakkyawan aiki ko mummuna a sai da biha za mu zo da wannan aikin ko kafa bina hasibin min isra mu zama masu hisabi saboda haka ubangiji baya zalunci duk abin da ubangiji yayi wa bawansa adalci ko ya masa daɗi ko bai masa daɗi ba Allah subhanahu wa sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab da Zayd ibn Thabit da Hudhayfa ibn al-Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law azaba Allah ahla samawatihi wal ard la'azabahum wa huwa ghayru zalim bihim wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim annabi yake da Allah zai azabtar da wadanda suke sama da wadanda suke ƙasa duka Allah ya musu azaba to da zai musu azaba ne ba yana da zalunta su ba kuma da zai musu rahama to rahama su tafi ayyukan su wato rahamar ubangiji da zai musu tafi ayyukan da suke saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba mai zalunci bane duba anan ubangiji subhanahu wataala a baya can aya ta uku ya ambaci mabihi wanda yake bin wani shaidani akan bata har ma yana taba jayayya domin ba shi kariya amma ba da ilimi ba yana jayayya ne da abin da yake shedanin sa yana fada Allah ya ce wa bil ladati bay yujadilu billahi bi ghairi ilmin wa yattabi'u kull shaytanin marid anan ubangiji subhanahu wataala yayi magana game da wanda yake biyayya ne wanda shi bi yake madini ba yana ilimi amma kuma ya dauki irin abin da yake ji daga shaidaninsa yana yayatawa kuma yana jayayya don ba shi kariya ubangiji ya faɗi a hukumarsa kutiba alaihi anna man tawallahu fa'innahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir Allah ya ce an rubuta wa shi shaidanin nasa cewa dukkan wani wanda zai rungume shi to wannan shaidanin zai batar da shi ne kuma ya ci zuwa azaba mai raɗaɗi za mu ga ubangiji subhanahu wataala da yake maganar wanda yake babi Allah bai tsawaita da zance ba bai tsawaita da yani ba amma da ya zo maganar wanda ake bi wato shugaba jagora sai ubangiji ya tsawaita wajen bayaninsa sai mina dace mai jajiru fillahi bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabin munir saniya isrili zilla an sabilillahi saniya isrili zilla an sabilillahi kaga ubangiji sai da ya kara wani dogon bayani fiye da yadda ya a wajen bayanin wanda yake bibi saboda wanda yake mafi yan hadari saboda shi a dalilin sa ne wadannan suke tabbata a dalilin sa ne ake samu wannan don haka aka tsaya aka fito da bayanin sa kwaro-kwaro tare da faɗar wasu sifofinsa ma hatta wasu halayensa kamar girman kai tare da faɗar mugun dufinsa mugun dufinsa shi ne riyu dilla an sabilillah Allah ya faɗi mugun dufinsa sannan da aka tashi faɗar azabarsa sai aka faɗa wato da kakkausar zance wanda ya fi na wancan da farko aka ce da hufin duniya khizyun sannan aka ce wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal harim sannan Allah ya ce zalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha rizqun lillahi bil amin a nan shi da aka tashi faɗar hukumarsa sai aka kausata wajen bayanin hukumarsa aka ce duk ƙadan duniya yana da wulaƙanci zai gamu da rayuwa ta wulaƙanci zai gamu da wulaƙancin duniya sannan a ranar gobe kiyama ya gamu da azaba ta rabi wannan yana daga cikin sirrin alƙur'ani sirrin na alƙur'ani da yake magana akan wasu mutane mabambanta ɗaya ya fi ɗaya hadari to wanda yake da hadarin da yawa sai zanto an fi bayaninsa da kuma kausasa magana a kansa shi ne wanda yake jagora wanda yake shugaba shi ake bi wancan kuma mabiyi ne kawai saboda haka aka faɗi hadarin da yake ciki da kuma irin yanayinsa da kuma azabarsa amma da aka zo wannan sai aka faɗaɗa magana aka saurara ta sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq ya ce daga cikin mutane kuma akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba fa in asabahu khairu litma'anna bihi idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu da shi wa in asabathu fitnatun idan kuma fitina ce ta same shi in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskarsa khasirat dunya wal akhirah ya yi asarar duniya da lahira dhalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce asara mabayyana a can baya ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗanda suke jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala wato waɗanda suke bayyana kafircinsu ƙarara a fili kowa ya sani kowa yana gani na farko mabiyi ne na biyu kuma shugaba ne jagora ne dukkaninsu kafirai ne ko ba sa ɓoye kafircinsu suna jayayya da mutane akan kafircin nasu yujadilu fillahi kowannensu Allah ce yujadilu fillahi sau haka na farko da na biyu dukkansu masu bayyana kafircinsu ne ba sa ɓoye-ɓoye amma wannan kaso na uku shi ne man ya'budullah ala haqq wanda yake bauta wa Allah akan gaba yana bauta wa Allah akan gaba ne fa yana sabahu khairu litma'anna bihi in alheri ya same shi ya nutsu ya ci gaba da zama akan wannan bauta ta Allah idan kuma wata fitina wata jarraba ta same shi to shi kenan sai ya rikice ya juye ya koma ya yi ridda ya yi tawaye daga wannan addinin الإمام البخاري في التحديث إلى عبد الله بن عباس قال قال مصير داشين ما يفنسى
آمين
يكي تشيوى عبد الله بن عباس يكي تشيوى ومن الناس من يعبد الله على حق لذا تكي متعني أقوى أن يكي بوتا وألا كان قابع يكي كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين السوء عبد الله بن عباس يكي بار دابار أبند وأن الآية تكي مكان أكنسا يكي تشيوى متن زي زو مدينة واتو زي بلو قوي يمسو زي بلو جماعة رتا دسولا هجرة يزو مدينة دسولا يا مسلم جا إذن يزو مدينة دما تسا زي ما تسا تهي فتاة يسا محيوها dokin sa ma da godiyarsa suka haihu ya ga dawakansa sun karu kala sai ce hada dinin salih kai wannan addini yana kai mana addini ne ne mai kyau saboda yana ga habaka a iyalansa yana baka habaka a dukiyarsa ya samu yaya ya kuma samu dukiya saboda sai ce hada dinin salih kai wannan addini yana da kyau abubuwan mu sai ci gaba su yi وإن لم تلد امرأته لما تستكي حيوة ولم تنتج خيله سوى كان سكي آية يقى ما بتشيك با سيكي كاي وانا الدين باشر الجو الدين إذا قشي نرسى كما سي أبو بوا سيا تك تولاك كاكا رجا زي جينا تولاك زي قوما بنجيا وشيني الله سبحانه وتعالى يكي بعد نبار كله ولنا متاني الله سيعبد الله على حق yana bauta wa Allah akan gaba wato yana kan gaba wanda yana kan gaba ba zai samu nutsuwa ba yana cikin kalam cikin damuwa to al-harf ana kana da ash-shakk yana bautawa Allah bisa taba ba bisa shakka rabi da rabi bai shige gaba ɗaya cikin addinin ba ya raba kafar zuciyarsa ba ta samu yaƙini ba na cewa addinin musulunci addini na gaskiya kuma zai iya dawwama a kansa komai kowane irin abu ya same shi wato addinin lam yukhalid bashashata qalbi bai gauraya da ainihin zuciyarsa ba bai shiga zuciyarsa ba ya gauraya da ita to wanda zai zama yana bauta wa Allah ne ala haq kamar wanda yake kan gaba da gini ko kuma kan gabar wani kwazazzabo ko yana kan wata katanga wanda dan dinsa daman sarrami abun sarrami saboda haka ba zai taba samun nutsuwa ba ba zai taba samun nutsuwa ba kamar wanda yake kan fili bai san ba wanda yake kan fili bai san kan shimfiɗa yana tsaye baya da tsoro a dama ko hagunsa wanda zai tafi a cikin nutsuwa zai buɗe idan sai rufe idan sa cikin nutsuwa amma wanda yake kan wani abu gabarsa gefensa rami ne ko dama da hagunsa rami ne to babu shakka wanda ba zai samu nutsuwa ba to Allah ya ce waɗanda suke bauta wa Allah bisa shakka to kamar wanda yake tafiya ne akan wata gaba ko wata gaba gefensa da gefensa rami wato ba za su taɓa samun nutsuwa ba zuciyarsu ba a duka take ba don haka a kowane lokaci yana iya suntumawa ya fada cikin wani bangare guda daga cikin waɗannan ramukan a wasu daga cikin malamai sun fassara ala har da cewa ala shar yana bauta wa Allah ne akan sharri idan ta yi ruwa rijiya in ta yi ruwa matsayi a kan haka yake bauta wa Allah in abin nan an samu yadda ake so shi kenan zai karɓi abin har 2000 kuma za a ji shi yana yabon musulunci yana kiran mutane a musulunci idan kuma ya ga abin ba haka ba wasu ƴan jarrabobi suna ta samunta yana ɗan shiga matsatsi ko wataƙila inda yake aiki an kore shi ko kuma ƴan sana'arsa ta zo abin da kwastomansa sun daina zuwa an raba shi da mutanensa ko ya ɗan fara samun matsala da iyalansa ko da ƴaƴansa to shi kenan sai ya fara tuhumar addinin da yake sai fara tuhumar musulunci ibnu ashur alaihi rahmatullah yana cewa wannan kungiya da Allah subhanahu wataala ya faɗa kungiya ce wacce suka fuskanci umarnin Allah subhanahu wataala da ya yi musu da cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un adim farkon sura ubangiji ce ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangiji ku kiyaye dokokin ubangiji ku lalle girgizar alkiyama wani abu ne mai girma ubangiji ya kwaɗaitar da su zuwa ga musulunci to sai ya zanto maimakon su karɓi wannan gargaɗi su karɓi musulunci cikin nutsuwa su karɓi musulunci gaba ɗaya kar su guje ne mata sai ya zama sun shiga musulunci amma suna auna rayuwarsu a sabon addinin da suka karɓa da kuma tsohon addinin da suka gani a lokacin da suke cikin tsohon addininsu suna duba irin rayuwar da suke ciki rayuwa ce ta samu suna jin daɗi suna samun abinda duk suke bukata da ima ta ko'ina suna zaune lafiya da suka shigo musulunci sai suka tsara ganin matsaloli wanda ake dan bashi aka daina bashi mai bashi ya daina bashi sannan da ina ya shiga ana tsangwamar sa ana hararansa wani wuri ma a biyo shi da duka haka dai suka shiga wani yanayi to sai suka rika auna musulunci da wannan da haka a lokacin da suke bautar su ta gumaka suna ganin rayuwarsu tana ta yi daɗi saboda haka sai suka ga cewa su kenan addinin da suke bi yanzu alama suke nuna cewa addinin ba gaskiya ba ne kuma wancan addinin da suka gudu shi ne gaskiya domin ga shi gumakansu ma sun yi fushi da su har ma sun fara bin su da mummunan sakamako don haka ƴan dabbobinsa da yake kiwo sun fara mutuwa kajinsa sun fara mutuwa ya'yansa sun fara mutuwa ya fara kusa shiga rashin lafiya da wasu abubuwa haka nan da can sau haka sai ce to duk yadda aka yi wancan addini da ya baro gaskiya ne domin ga shi Allah da yake bautawa a wancan addini ya fara biyo shi nan yana masa hukuma kamar yadda mutane annabi Dawud annabi Hud suka gaya mata suka ce inna qulu illa taraka ba'd alihatina bisu da yake musu wa'azi suka ce mu ne muna ganin wasu daga cikin allolin mu ne ka fusata suka shafa maka hauka wato abin da yake gaya musu suka dauka hauka ne kuma abin da ya jawo yake sun batu wani daga cikin allolin can nasu da yake suka ya fusata shi da ya biyo shi ya shafa musu hauka to haka da suka ga ganin ai addinin musulunci da suka shiga bai kare su ba sun shiga cikin matsala saboda haka ubangiji ya ce babu labarin yadda shi wanda yake auna al'amari ce ina saba hu khairu nisma annabi idan alheri ya same shi sai ya nutsu ya ga yalwa a cikin dukiyarsa a cikin wadatarsa daga komai nashi yana tafiya zanzan babu matsala to shi kenan isma anna sai ya yarda sai ya ci gaba da wutar Allah to yana saba hu fitnatun in kuma wata fitina ta same shi kada ba a dawo shi to sai ya juye ya kifi ya koma baya in wani bala'i ya same shi a cikinsa ko ga iyalansa ko ga dukiyarsa a da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara fadar Allah in kana ba ala wajen da cewa raja idan ba ka ra'ayi min al-kufr zai koma kafircin da yake kai wato in kana ba ala wajen shine gaba ɗaya zai juye ya koma inda ya fito a ibn Jarir al-Tabari tafsirin sa ya fitar daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yake cewa hada munafiq wannan kana maganar munafiq in saluhat lahu dunyahu aqama ala al-ibada idan duniyarsa ta yi kyau sai ya ci gaba da bautar Allah wa in fasadat alayhi dunyahu wa taghayyarat in qalaba idan kuma duniyar ta lalace sai ya tubi wa la yuqimu ala al-ibadati illa lima sarha min dunyah ba zai tsaya akan bautar Allah ba sai dai abin da ya ga yayi kyau a duniyarsa wa idza asabathu shidda idan wani ganin ya same shi aw fitna ko wata fitina aw ikhtibaru ko wata jarraba aw dayin ko wani kunci taraka dinahu sai ya bar addininsa wa raja'a ila al-kufr yuquba zuwa kafirci to wanda su ne wanda suke aure rayuwar su ta addini da irin abin da za su samu na duniya wato wannan shine mizanin bautar Allah mizanin ingancin abin da suke kai da addini menene suke samu na rayuwar duniya idan abin da suke samu na rayuwar duniya yana inganta to sai su ci gaba da rubuwa a addini su gaba da rubuwa a addini da kyautata masa idan suka fara ganin wata matsala sai su fara ganin cikinsu a har yau akwai irin waɗannan wanda za su suna bauta wa Allah amma alhaq a kan gaba ba ta bauta masa jinsatsiyar zuciya su gamsu da dukkan wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu kaza musamman ma idan da can yana wata rayuwa mara kyau sai ya tuba ya dawo kyakkyawar rayuwa ta addini to in ya ga abubuwan suna ci baya to sai ka ga yana fara tunanin kai ko zai koma baya akwai wanda ya yi imani da cewa haka ne abin daga Allah ne amma saboda fifita rayuwar duniya ya bambance ya koma cikin matsala akwai wanda yana taimako da dukiyarsa yana taimako da arzikinsa yana kaza yana taimaka wa barayi makarantun islamiyya waye sai ya shiga fara shiga yan matsaloli shi da kan zai zo yana fitawa sai shi da ban fa an ci Allah yana jarrabar mutanen kirki ya ga yana kaza kowannan ne ta sa Allah ya jarraba sai an yi abu zai yi ba ba zai rage kirkinsa ba ba zai rage sadakarsa ba yawan zuwa masallacin da ba zai ɗin rage ba yana dai mafantawa domin an ce a shaɗu za su bala a kasar da ya zuba da kawai ba za su ba shan wahala saura ka shi yanzu ga shi ya ba hannu na dabawa ga shi ya ɗan fara samun jarabar to kaga wannan da fi ba ce mutum ya faru domin ya fara kan gama ya kuma alaƙa وإلى سابه خير نصف أكبره وإلى سابه فتنة قلب على وجه دينه كان شيء زي ما خسر الدنيا ولا ألا بيع الكوري الشيء من شيء وإن كقوم قوة وعود إلى قابل الروح وإن كقوم قوة وعوة كقوم جنجيا ألا بمكة الكوري أمكو كذلك لا يبتك الله
sai ka kuma kowa ba cikin bata da kuma Allah ya cigaba da barka cikin bala'i ya zama kan da suriya wa kanta wannan gabar tana da muhimmanci in ƙara bayani da kanta in sha Allah wa karatu mu na gobe da zamu fara
abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.